Hijrah dari kudu dan arba'in dan bapak wanda kuma ya zo daidai da goma sha hudu ga watan Oktoba miladiyar shekarar 2025 kamar yadda na ambata da izinin Allah madaukakin sarki yau za mu fara karatu a daidai wannan lokaci na sammakon asubahi wannan masallaci na mai albarka jami'u Muhammad al-Amin da ke nan gidawa a garin Azare kuma insha Allah ta'ala wato zai kasance a safiyar yau Talata ne da safiyar gobe Laraba idan Allah madaukakin sarki ya mana wannan arzikin sannan kuma karatun ba zai zama da matsawa da yawa ba mai ɗaukar tsawon lokaci ba ne saboda lura da cewa jiki bai gama warwarewa ba don haka za ka karanta ne na yan mintuna 20 insha Allah ta'ala sai a tashi zan zanyi karatu a cikin littafin tarhisu sifatu salati na Muhammad Nasiruddin Al-Albani alayhi rahmatullah. Asali malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani tare da cewa shahararre ne a wajen dukkan musulmi musamman a karkararmu nan yana da littafi sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tadbir ila at-taslim ka'annaka taraha. To kasancewar wannan littafi nasa yana da dan tsawo sannan kuma akwai ya fada da maganganu a ciki wanda suka danganci takhriji na hadisai da kuma wasu ta'alikat da kuma wasa'awa wajen ambaton azkar da kuma anwa na ajiya da ke cikin sallah. Yace sai wasu daga cikin dalibansa suka roƙe shi alfarma akan ya takaita ya yi wani littafin kuma wanda zai takaita wancan littafin da ya yi babba sai ya zama ya zo a takaice wanda za a iya karanta shi a sauƙaƙe a ɗauki iya mafi muhimmancin abubuwan da ake buƙata duk da kowanne ma mafi muhimmanci ne da abu ne karatu da ya shafi sallah amma a ɗauki wani abin da ya fi zama larura ga duk mai sallah ya san shi a tattara shi shi ma a wani ƙaramin littafi da zai yi sauƙin karantawa da kuma karantarwa wadda daga cikin waɗannan bayin Allah akwai Zuhair Shawishi da shi malam da kansa ya ambace shi cewa yana daga cikin waɗanda suka masa wannan magana da haka sai ya yi ƙoƙarin takaitawa a cikin wannan littafin sai kuma ya masa suna tarhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wato takaita sifat sallar annabi kila da amincin Allah tabbata da shi. Idan an ce takaitawa ba ana nufin ba za a faɗi wani abu ba ko an rage yawanta ba ko an rage kamar sallar ba, a'a, abin da takaitawar yake nufi idan wasu abubuwan an samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kala bakwai ne to sai a ambaci kala da wasu abubuwan an samu yana yin kala uku ne sai a ambaci kala ɗaya to da haka ne sai aka takura abin. Amma dukkan yadda sallah take daga kabbara har zuwa sallama ba abin da tafi ya bari bai bar sallah ba ta kowane janibin ta. Malam ne da yayi wannan takaitaccen littafi, to sai na zaɓi duk da in kun kula a masallaci muna da babban littafi, gashi nan ina gani a hannunku, wannan shi ne babban wanda yake hannunku, wannan kuma shi ne ƙaramin wanda yake hannuna. To na zaɓi mu yi ƙaramin, shi ma insha Allah ta'ala za a samar da shi wanda za ku riƙa rubutawa a hannunku idan muna karatu. To na zaɓi mu yi ƙaramin tare da cewa asali ba wannan littafin ma na so a ce shi ne za mu karanta ba, balce safa guda biyu da na sanya, ɗaya talata ɗaya laraba. To amma wannan sai na so shi kuma mu yi shi mu gama shi kawai shafshaf, talata da laraba gaba ɗaya sai mun gama shi, in mun gama shi sai mu shiga kuma littafin da muke so mu karanta bayan asuba ɗin da yardar Allah maɗaukakin sarki. Sai tsaye muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaka, ya gafarta wa malamanmu da iyayenmu, mu da muke raye Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aminci da zaman lafiya ya kuma ba mu ilimi mai amfani. Masu duba babban littafi ba lallai su ga abin da nake karantawa ba, saboda tarhisi wani lokacin yakan zo ikhtisari, akwai abin da ake so ikhtisari, akwai abin da ake so tarhisi. Ikhtisari shi ne wannan littafin shi ne aka takaita shi, aka cire wasu abubuwa sai aka takaita shi, don haka duk abin da za ka gani yana cikin wannan littafin, sai dai ba komai za ka gani ba, amma duk abin da yake ƙaramin yana babban, sai dai tunda wannan ƙarami ne wancan babba ne, ba komai za ka gani ba, shi ne ikhtisari. Tarhisi kuma shi ne abin da littafin ya ƙunsa za a takaita shi, ko da wani yare ne daban, ko da da wata ibara ce daban, to ba lallai ne ka ga jumlar ta tafi daidai ba, ba lallai ne ka ga ibarar ya tafi iri ɗaya ba, saboda wannan daban ya rubuta shi, wannan daban ya rubuta shi, kuma ba na hannunku ba shi ya takaita, ba shi ya takura ba, a sabo ya yi amma a gajeren zango. Da haka kenan za ku ga bambance-bambance masu ɗumbin yawa. To maganin abin shi ne kawai mu samar da waɗannan ƙananan ya zama kawai muna tafiya tare, ba tare da ana samun na barin ku a baya ba. To kai tsaye za mu shiga zuwa ga wato farkon abin da malam ya buɗe da shi, istiqbalin Ka'aba, wato fuskantar Ka'aba, wanda wannan idan ana maganar sallah in dai ba za a yi bayanin tsarki ba, to abin da ake farawa da shi a maganar sallah fuskantar Ka'aba. Amma malaman fiqhu idan sun buɗe babin sallah, to bisa al'ada ta malamai sukan fara da bayanin tsarki, yadda ake tsarki, rabe-raben tsarki, yi magana akan wanka, yi magana akan alwala da sauransu, saboda ita sallah ba ta yiwuwa sai da tsarki, in tsarki bai yiwuwa sallah ma ba ta yiwuwa. To amma da yake malam kai tsaye siffar sallah ne yake magana akan, to sai ya tafi kai tsaye zuwa ga sallah, bai taɓa ɓangaren da tsarki ba. Shi yasa malam ya fara da fuskantar al-qibla, saboda shi ne sharadi na farko a cikin sallah. Qala alayhi rahmatullah, idza qumta ayyuha al-muslimu ila salati fastaqbil al-ka'bata haythu qunta fil fardhi wan nafli wa huwa ruknun min arkani salati allati la tasihhu salatu illa biha. Malam yace idza qumta ayyuha al-muslimu,
ya kai musulmi idan ka miƙe bilal salati zuwa ga sallah za ka yi sallah fastaqbil alka'aba to ka fuskanci ka'aba haitu kunta a yanda kake fil fardhi wan nafli a cikin farilla da nafila duka da yake ka fuskanci ka'aba fuskantar ka'aba ɗan uwa ya haɗa da dukkanin sassan jikin mai sallah in an ce ka fuskanci al-qibla ma'ana gaba ɗayanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar al-qibla ne da fiskarsa da kirjinsa da ƙafafunsa don haka ba a son mai sallah a ce wani bangare wata gaba daga cikin gabansa ba al-qibla yake ba sai dai idan larura yake da ita kamar ƙafafu ba a san mutum ya baza ƙafafunsa su karkata a ce ya san ƙafar wannan tana kallon kudu wannan tana kallon arewa yadda wasu suke tsayuwa kuskure tsayar da ƙafafu ake yatsun suna kallon al-qibla za ka tsaye da ƙafafunka yatsunka suna kallon al-qibla sannan tsayuwarka a sallah ba za ta zama tsayuwa cikakka ba sai idan ka tsaya daidai faɗinka ba a son a sallah ka rage faɗinka in ka rage faɗinka to ko a sahu kake za ka ɓata shi ba a son ka fi faɗinka ka buɗe ƙafafunka su wuce yadda faɗinka yake nan ma tsayuwarka ba za ta zama mustaqima ba tsayuwar sallah shi ne ka tsaya daidai kowa ya san ya san daidai faɗinka kuma wannan ne za ka zama comfort nan ne za ka zama ka kama ƙasa saboda ka tsaya daidai faɗinka baka rage ba baka buɗa ba zai taimaka maka wajen jure tsayuwar kuma da jinka ka kafu sannan da malam ya ce haifu kunta a duk yanda kake saboda al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya mata wata alfarma da ba haka annabawa suke ba ma'ana duk a yadda mutum ya samu kansa zai yi sallah a cikin shari'ar annabawa da suka shuɗe ba a sallah sai a wurin da aka ware don yin sallah duk annabawa da suka shuɗe suna sallah mabiyansu suna sallah amma ba a ko'ina za ka yi sallah ba Allah ba zai karɓa ba sai ka je gurin da aka ware shi don yin sallah kamar nan masallaci idan an ce nan ne wajen sallah to duk garin nan in ba nan ba in kai sallah ba za ka karɓa ba a annabawan da amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ni Allah madaukakin sarki ya fifita ni akan sauran annabawa da wasu abubuwa guda biyar daga ciki sai an sanya mini ƙasa gurin sallah a duk yadda mutum ya samu kansa zai yi sallah haka duk garin nan duk dajin nan duk hanya a ko'ina kawai sai gurin da aka ce nan najasa ne nan ka hanya ne za ka tare wa mutane sai irin wurare tsirari da aka lissafa su nan ma ba dan wajen ne ba zai yi sallah ba sai dan wani abu ne a wajen wanda zai hana sallah da haka duk yadda mutum yake zai yi sallah ko da shimfiɗa ko ba shimfiɗa fil fardhi wan nafli ko a farilla ko a nafila ana fuskantar al-qibla ne wa huwa ruknun min arkanis salati fuskantar al-qibla kuma rukuni ne daga cikin rukunan sallah allati la tasihu as-salatu illa biha wa da sallah ba ta inganta sai da shi nan da malamin yace rukuni yana nufin sharadi sharadi daga cikin sharuɗan sallah domin rukuni rukuni da sharadi kowanne dole ne amma rukuni yana cikin sallah sharadi kuma baya cikin sallah fuskantar al-qibla dole sai da shi ayi sallah wanda bai fuskanci al-qibla ba in yi sallah sallarsa ba ta yi ba da gangan ba da uzuri ba da gangan to sallarsa ba ta yi ba don haka fuskantar al-qibla dole amma kuma fuskantar al-qibla ba a cikin sallah yake ba ba kamar karatun Fatiha ba. Karatun Fatiha dole ne, wanda bai yi ta ba ba shi da sallah, amma tana cikin sallah. Fiskantar al-qibla dole ne, wanda bai yi ba ba shi da sallah, amma ba a cikin sallah. Abin da ya zama dole sai da shi, in babu shi sallah ba ta yi ba, kuma baya cikin sallah, ana ce masa sharadi. Sharadi abin da ya zama dole, in babu shi sallah ba ta yi ba, amma yana cikin sallah, to ana ce masa rukuni. Don haka fuskantar al-qibla sharadi ne daga cikin sharuɗan sallah. Wanda bai yi ba da gangan, babu uzuri wanda shari'a za ta karɓa, to sallarsa ba ta inganta ba. Wa yasqutu al-istikbar 'an al-muharib fi salati al-khawf wal-qital ash-shadid. To malam ya fara ambaton waɗanda aka sauke musu wannan sharadin, an haƙura su sallarsu haka. Sai malam ya fara da bayani. Wa yasqutu al-istiqbal 'an al-muharib fi sankar al-qibla, tana faduwa daga mai yaki fi salatin khawfi, a cikin sallar tsoro, wal qital ash-shadid, a cikin sallar tsoro da kuma yaki mai tsanani. Mayaki wanda yake cikin yaki, idan yaki yayi tsanani, dauki ba dadi, yayi dauki ba dadi, to an dauke masa fuskantar al-qibla, zai yi sallarsa a haka. A fahimci wannan, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in khiftum fa rijalan aw rukbana, idan kun ji tsoro, ma'ana idan kuna cikin yaki, fa rijalan aw rukbana, to sai ku yi akan ƙafafu ko kuma akan sukuwa, sai ku yi sallah akan ƙafafu ko kuma a sukwane. Kaga wanda yake yaki akan ƙafarsa da takobi, yana gudu ko yana bi ko ana binsa, to kaga wannan ba yadda za a aikata ya nutsu ya fuskanci al-qibla kuma lokacin sallah ya yi. Ko da yake sukwane akan doki, yana bi ko ana binsa, ko yana ɗaukan bala, to ba yadda za a yi wannan ka ce zai yi sallah ya tsaya ya fuskanci al-qibla. Fuskantar al-qibla sharaɗi ne da yake kan nutsatse, wanda yake yaƙi ba nutsatse ba ne ba, don haka an ɗauke masa wannan sharaɗin na fuskantar al-qibla. Ya yi sallar sai da ya samu kansa, yana gudu, kudu yake kallo, yamma yake kallo, arewa yake kallo, gabashin yake kallo, yana gudu gaba yake ko baya yake, duka idan lokacin sallah ya yi ya tada kabbara a hakan, yana gudu yana sallah. Wani zai iya labarta wa zuciyarsa ya ce, ah, to yaya kuma za a yi sallah ana gudu? Sai a ce maka, haka za a yi ta ana gudu, haka za a yi ta ana gudu. Yaya zai yi ruku'u idan bai samu damar yin ruku'u ba an yafe masa? Yaya zai yi sujada idan bai da nutsuwar da zai faɗi ya sujada an yafe masa? Kawai Allah cewa ya ce wa in khiftum fa rijalan aw rukbana, idan kun ji tsoro, yaji yayi yaji, ku yi akan ƙafafunku kuna gudu ko kuma akan hayi kuna sukwane. Amma dai sallah ita ba za ta faɗi ba, sallah ba ta faɗuwa ga duk wanda yake cikin hayyacinsa. Ita sallah tana yiwuwa a duk inda ta samu. Sannan wa an al-ajiz anhu kal-marid, sannan sallah tana faduwa daga wanda ya gaza. Ai wai fuskantar al-qibla, fuskantar al-qibla yana faduwa an al-ajiz daga wanda ba zai iya ba, an al-ajiz anhu daga wanda ba zai iya yi ba, kal-marid kamar marar lafiya kariyayye wanda aka tokare shi aka jingine shi na fuskantar yamma, hukumunsa ya karye ko cinyarsa ta karye, kuma an dora shi directed na gadansa ko na shimfidansa yana kallon yamma haka ka dora shi kaga wannan ba zai yi waye fuskanci al-qibla ba zai yi a ce ya fuskanci al-qibla ba aw man kana fi safinati ko wanda yake cikin jirgin ruwa aw sayyarati ko wanda yake cikin mota aw sayyarati ko wanda yake cikin jirgin sama idan kashiya khuruj al-waqti idan kowannan su ya ji tsoron fitar lokaci dan yadda babbar matsalar take shi ne a ce lokaci zai fita bakai sallah ba yanzu asuban nan da muka yi idan rana ta fito bakai sallah ba asuba ta wuce idan rana ta fadi mutum bai yi azhar ba ko bai yi la'asar ba to sun fadi lokacin su ya wuce ba wai su fadi daga kansa ba ma'ana lokacin su ya wuce idan asuba ta fito ta idan alfajir yake to mutum bai yi insha ba to shi kenan lokacin su ya wuce kuma bai san wata fada zai je roki alfarma a daga masa kafa yayi ba lokaci da ya wuce to ita sallah ba ta iya juran lokacin da ya fita baka yi ba kuma ka zo ka yi ta karba maka uzuri bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai ya karba bacci da mantuwa wanda bacci ya sa lokacin sallah ya wuce bai sani ba ya farka sai ya samu lokaci ya wuce to shi an masa uzuri in baccin sa ba na ganganci bane shi ba ba wai yana ji ana kiran sallah yana tuyi ba kawai farkawa da zai ne ya samu kansa a wannan halin to an yace shi ya sallar a lokacin sai wanda kuma ya manta shadak ya manta musamman isha akan mata haka ya manta bai isha ba bai tashi tana ba sai washe gari da azhar kawai abun ya fado masa shi je bai isha ba to an masa uzuri yayi ta a lokacin dama rama sallah kuma da kowane lokaci ana rama sallah sallar zikkatina ko ka farka shi ne lokacin yinta dan wasu sun dauka ramakon sallah sai lokacin ta ya zabe wayin ana binka azhar sai da azhar ana binka isha sai da isha ana kuskure ita sallah da kowane lokaci kawai tana fado ma lokacin yinta kenan ko isha ce ta fado ma da azhar lokacin za ka yi ta don haka malai yake idan ya ji tsoron fitar lokaci so dukkan wanda rashin lafiya ko kasancewarsa a jirgin ruwa ko a mota ko a jirgin sama ya ga cewa idan har sai ya sauka sannan ya fuskanci al-qibla ko malal lafiya har sai ya jira mai zuwa ya juya shi zai yi a juya shi al-qibla amma mai juya shin baya na kuma ya jira ya jira ya kira waya waya ta ba ta yi ya ga rana za ta fadi bai yi la'asar ba to ya yi ta haka wanda yake mota tafiya ta yi tafiya ana yin yamma ya ga rana za ta fadi bai yi la'asar ba ya yi ta haka a zaune a mota ana yin yamma na jirgin ruwa shi ma haka jirgin ruwan yana yin gudu ko yana yin arewa kuma ba hali ya juya a yadda ya samu kansa yadda zai fuskanta kenan shikken sai ya sallaka haka wanda yake jirgin kasa ya ta amma idan lokaci zai wuce amma in kana da tabbacin za ka sauka da lokaci to ka fuskanci al-qibla ba ka sani sharadi ne wannan dole ka jira ka yi abin da ya kamata to ya danganta da yanayin saukarka ina ganin waɗannan kurakuran sosai musamman lokacin da muke yawan hulɗa da jirgin sama sai ka ga jirgi ya tashi cikin dare ƙarfe 12 dare ko ƙarfe 1 dare ko 2 saura sai asuba ta yi a sama amma mutane ba za su yi sallah ba sai asuba ta yi a sama amma mutane ba za su yi sallah ba kuma akwai tabbacin cewa jirgin nan sai da safe ya sauka saboda idan Saudi Arabia za a je to idan ka tashi a Najeriya akwai ƙarin awa biyu da za ka samu a gaba sun da su mu yanzu a nan yanzu idan karfe 6 ne su can karfe 8 dan haka kana tafiya a sama awa biyun nan za su karu maka to abin da yake faruwa kenan sai an saukatan sai ka karfe 8 na safe kuma a lokacin mutane za su rinka shiga banda kai a airport suna alwala za su tada asuba mutum da hankalinsa da wayarsa a jirgin nan idan ana alwala a idan mutum ba shi da alwala zai shiga banda kai jirgi yayin alwala idan kuma kuma an hana alwala kamar yadda naga wasu jiragen suke jiragen alhazai yawanci akan hana amfani da ruwan bandakin jirgi saboda suna jakale wajen kuma ruwan ya bi sasanni na jirgi ya iya zuwa ya yi tari da haka sai suke hana amfani da ruwa saboda yawan mutane a jirgin to idan irin wannan ne ma sai kai sallar ka ba alwala kwarai an shara'a ne sauki ce sai kai sallar ka ba alwala ba taimama wannan shi a kan ka bari lokacin sallah ya fita baka yi ta ba to gwanda ka yi ta ba alwala ba taimama malami ce wa amman kana yusalli nafilatan aw witran hakan nan sallah ai sai fuskantar alqibla yana faduwa amman kana yusalli nafilatan daga wanda yake sallar nafila aw witran ko yake sallar witri wa huwa yasiru raqiban alhalin yana tafiya akan abun hawa dabbatan aw ghayraha ko dabba ko waninta kamar mota kamar jirgin kasa in nafila wato nafila tana da bambanci da farilla a fuskantar alqibla wa yustahabbu lahu an so a gare shi idza amkana idan hakan ya yiwu an yastaqbila biha alqibla ya fuskanci alqibla da dokin nasa ko ya fuskanci alqibla da motar ta kan ikon ta yana hannunsa ya fuskanci alqibla da raqumin nasa inda takbiratu ihrami yayin da zai kabbarar harama thumma yattajihu biha haythu kanat wujhatuhu sannan sai ya fiskanta da ita yadda hanyar tafiyarsa take anan mu fahimta malamin yana magana cewa sallar nafila ta sha bamban da sallar farilla ita sallar farilla in mutum ya san cewa lallai zai sauka a cikin lokaci to dole ya hakura da yi sai ya sauka ya fuskanci alqibla matakar ba zai iya fuskantar alqibla a yadda yake ba amma ita nafila ita mutum ba lallai sai ya jira ya sauka ba kawai kace kana da ra'ayin za ka yi sallar nafila a cikin mota kana tafiya Kano kana so ka yi walaha to za ka iya kai kabbara kana zaune kai nafila karaka a biyu kuma mota tana yin yamma za ka iya to shine malam yace amma an so in ake kana da ikon ka fara nafila a alqibla ka fuskanci alqibla in ka fara sai ka juya ka ci gaba da tafiyar ka to an so ka tsaya ka fuskanci alqibla kai kabbara in kai kabbara a alqibla to sai kuma ka juya yadda hanyar ka take sai kai tafiyar ka an so haka amma idan hakan bai yiwu ba kamar misalin da na bayar mota ce mai tafiya Kano ba kai ne direba ba ko ma ce ku goma sha takwas a mota kace don Allah a tsaya da Allah a juya motar nan shiga nafila in na fara sai a juya a tafi ba zai saurare ka sai a ce an dauko mawa kace a mota to kawai sai kai kabbara ka haka a zaune kana fuskantar yamma a cigaba da tafiya saboda nafila ce tana iya tura haka ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبه ما له يجب واجبي ني akan dukkan wanda ya zama yana kallon Ka'aba an yastaqbila aynaha ya fiskanci wato hakikanin Ka'aba ayn yana nufin hakikanin dakin Ka'aba wanda yake kallon lakin Ka'aba wajibi ne ya fuskanci ita kanta Ka'aba. Kar a ce kana kallanta amma kuma kana fuskanta gefenta, in dai kana kallanta sai dai saitin da zaka fuskanta. Wa amma man kana ghayra mushahidin laha, amma wanda shi kuma baya kallon Ka'aba, fa yastaqbilu jihataha, to shi ne zai fuskanci yanda take, sai fuskanci jihar da take kawai. Yanda kamar mu anan ba ma kallon Ka'aba, dan haka zamu fuskanci kawai yadda muke tsammanin ta ne. Shi yasa duk fadin gabar din nan ko ina wurin tsayawa ne ka fuskanta. Ai dakin Ka'aba girman sa bai yi masallacin nan ba, amma in dai baka kallon sa to ka kalli yanda kake tsammanin ta, ka kalli yanda kake tsammanin Ka'aba, shikenan ka wadatar. To idan ko da a Makka kake sai ka kallo yadda harami yake, yadda masallacin yake, nan zaka kalla, ba sai kan saita Ka'aba ba. Idan a wata ƙasa kake, idan a wani gari kake a Saudiya, sai ka kalli yadda Makka take, ba sai ka saita Ka'aba ba. Idan a wata ƙasa kake, sai ka kalli yadda ƙasar Makka take, ba sai ka saita ɗakin Ka'aba ba. To shi yasa wanda ya yi fuskanci yanzu mu anan, wanda ya fuskanci gabar, ya fuskanci al-qibla, ba a wajabta maka cewa sai ka saita ɗakin Ka'aba sannan sallar ka tayi ba, kawai ka fuskanci gabar shikenan. To na ce minti 20 za mu yi, mun yi 30, kuma na ga tunda za mu yi 30 din, to sai mu maida shi 30 din. Insha Allah ta'ala za mu takaita daga wannan gabar wanda muke daidai Allah ta'ala tara mu cikin ladan kuskure Allah ya yi mana. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.